نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله يوم منا ديارغا وتا رمضان في رمضان الله صلى الله عليه وسلم daga garin Makka zuwa garin Madina shekara ta 1440 wanda ya zo daidai da 10 ga watan 5 miladiyar annabi Isa dan Maryam alaihi salam idan tarihin ya inganta shekara ta 2019 muna wa Allah godiya muna kuma ƙara jaddada godiya gare shi wanda a cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da hukuntawansa ya sake haɗa mu a wannan dare mai albarka daren Asaba a kuma wannan mahalli mai albarka shine masallaci ɗakin Allah ba dan komai ba sai dan ci gaba da karantar da juna abinda ya shafi ilimi na addinin musulunci wanda muke karanta alqur'ani mai girma saukakken littafi daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma muke kokarin fassara shi bisa ga yadda magabata suka fassara domin mutafukan tafarki madaidaici mutafukan haske mai kyau wanda zai jagorance mu tiryan tiryan har zuwa gidan aljanna gobe kiyama to muna wa Allah godiya muna kuma ƙara yaba masa muna roƙon sa yadda ya tara mu a wannan guri mai albarka yayi mana arzikin haduwa hakanan a cikin gidan aljannar rahama gobe kiyama dukan mu anan kowa yana da irin bukatunsa na alkhairi muna roƙon ubangiji ta ala ya biya masa kuma kowane daya daga cikin mu yana da wasu matsalolinsa ko damuwoyinsa dake damunsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye masa damuwoyin ya kuma tafiyar masa da mushkilolinsa to kamar da kuka sani dai a daidai irin wannan lokaci babban malaminmu Dr. Idris Abdul Aziz shine ke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani a daidai wannan lokaci amma a yau Allah madaukakin sarki bai ga daman gabatar da tafsirinsa a wannan mahalli ba sakamakon wani uzuri da ya bijiro masa wanda insha Allah ta'ala idan malam ya kammala uzurinsa zai dawo ya ci gaba da tafsiri kamar yadda ya saba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi ikon kammala wannan uzuri lafiya Allah kuma ya bashi iko na ci gaba da karantar da mu littafin Al-Qur'ani da fassara mana shi bisa ga yadda magabata suka fassara Allah kuma ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. To idan ban manta ba, tafsirin da malam ke gabatarwa a daidai wannan lokaci yana nan ne cikin sura ta biyu a jerin gwanin surorin Al-Qur'ani daga sama, suratul Baqara. Ina gani haka ne ko? A jiya in ban manta ba, ina ga kamar ya tsaya ne a aya ta 265, haka ne? Da shida? Da biyar dai ko? Ina ce ya tsaya ne a wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha bi'afain fa in lam yusibha wabilun fa tal wallahu bima ta'maluna basir. A wannan aya ya tsaya ko? Aya ta 265. Yau kenan sai mu ce za a tashi akan aya ta 266, haka ne? To Allah ya bamu dace, Allah ya taimake mu. A kafin mu kai kan ayan, idan ba ku manta ba, ayoyi da suka gabata a baya suna kwadaitarwa wajen ciyarwa fi sabilillahi, taimakawa addinin Allah, ciyar da addinin Allah gaba da abunda Allah ya azarta mu da abunda Allah ya bamu. Domin dukkan wani abunda ka gani tare da kai na wata ni'ima ko ni'imar dukiya ko wata ni'ima daban wadda ba ta dukiya ba, to wannan ni'imar daga Allah take. Idan ka ga kana tattare da dukiya, to dukiyar nan wa ya baka? Allah shi ne ya baka. Ba ƙarfinka ba ne, ba dabaranka ba ne, ba wayonka ba ne, ba iyawanka ba ne, ba tattalinka ba ne. Wane ne ya baka? Allah shi ne ya baka. Domin wani ya fi ka wayo, ya fi ka tattali, ya fi ka ilimi, ya fi ka tanadi, ya fi ka dabarun tara dukiya, kai ya ma karanta economics amma ba shi da komai. Haka ne ko ba haka ba ne? Na'am. Saboda haka Allah ya ce ka ciyar ka taimaka wa addinin Allah, karkawa addinin Allah ruwa, karka hana addinin Allah taimako cikin abinda Allah shi ya azarta ka da shi, karka ci gaba da kamanceceniya da sifanka na yaranta lokacin da kake yaro alhali ka riga ka girma. Wani irin sifa nake nufi irin sifan yaranta? Wato yaro yana da wani abu. Yanzu inda za ka zo ka samu yaro, sai ka sa hannunka a aljihu, sai ka ciro minti ka bashi, ka ce gashi na baka kyauta. Inda wannan lokacin za ka sake miƙa mai hannu ka ce sammun, sai ce mm, sai ya hana. To ɗan adam so da yawa wani lokaci har ya girma baya rabuwa da irin wannan hali irin na yaranta ɗin. Ta ina? Ta wajen neman taimako fi sabilillahi na addini a gurinsa. Idan aka zo neman fi sabilillahi, Allahn da ya bashi dukiyar, Allahn da ya azurta shi da dukiyar, Allahn da ya hore masa dukiyar, shi yake ya ciyar. Kuma Allahn ma ya yi alkawari in ya ciyar ɗin zai ninninka masa, zai ruɓanya masa. Amma ɗan adam idan aka ce taimaka fi sabilillah, sai ya maida hannunsa ba ya ce ba zai bayar ba. Sai manta Allah ne ya bashi, sai manta Allah ne ya hore masa, sai manta Allah ne ya sare masa. To kaga wannan shine butulci. Innal insana li rabbihi lakanud. Lalle dan adam mai tsananin mutunci ne ga wa ga Ubangijinsa. Allah ka raba mu da mutunci. Sa'annan har ilau ayoyin da suka gabata sun razanar da mu, sun firgitar da mu, sun mana gargadi a kan riya, yin abu ba don Allah ba, da kuma gori, wato ka gorantawa mutum bayan, wato ka goranta masa abu bayan ka bashi abin, wadda babu abin da ke jawo gori sai riya. Duk mutumin da kaga zai bayar da dukiya, ko zai yi wani alkhairi, ko zai yi wani abin alasan barka, sai daga baya ya dawo yana gori akan wannan abin, to dama ba don Allah ya yi ba. In dai har don Allah ya yi, ba zai sake tuna wannan abin ba. Wato abin da yake jawowa yake yin gori, yakan yi ne saboda dama ya bayar da alkhairin ne, ko ya bayar da dukiyan, ko ya yi taimakon, ko ya yi agajin, saboda ya samu godiyan mutane, saboda a yabe shi, saboda a girmama shi, saboda a martaba shi, saboda a kaddara shi. To a sa'ilin da ya ga wanda ya ba dukiyar, ko wanda ya ba alkhairin, ko wanda ya ba abin arzikin bai gode masa ba, ko bai yabe shi ba, ko bai girmama shi ba, ko ya saba masa, to daga lokacin kuma sai ya fara gori. Nan na bashi kaza, nan na masa kaza, lokaci kaza ban masa kaza da kaza da kaza da kaza ba. To da zaran kai wannan aikin ka ya rushe, kuma kana cikin wanda Allah ba zai kalle ka ba gobe kiyama. Me da tabbata a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka in za mu yi aiki mu don waye? Mu don Allah. Kar ka yarda da alamar wasa, ko da wasa kar ka yarda, wani aiki wanda ake yi don Allah, amma ka zo kana yin sa don mutane su gani, ko don mutane su kambama, ko don mutane su girmama, ko don mutane su ce wani kaza, kar ka yarda kai wannan. Wallahi ka yi shi ibtigha'a mardatillah, don neman yardan Allah. Amma duk abin da ka ciyar komai yawan sa, inda dukkan dukiyar duniya din nan kai Allah ya ba, ba wanda aka bashi wani kaso na wani abu na duniya sai kai kadai aka baka, sai ka dauki wannan dukiyar gaba daya ka ciyar da ita. Amma sai ya zama ciyarwan ba dan Allah kai ba, kai ne dan a ce alhari wani akwai kokari, ustaz wani akwai kokari, honorable wani akwai kokari, wane wane akwai kokari. Ai su suke taimakawa addinin nan, su ne suke kaza, su ne suke kaza, kai dan wannan ne kai aikin banza, baka da riba, baka da lada, baka da sakamako, gobe kiyama aikin ka sunan sa kura abin shekarwa. Wanda wannan zamani idan ka duba riya ta yi yawa, kuma alama ce, alamatun min alamatis sa'a, alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama. Za a dinga yin abu ba don Allah ba, za a dinga yin abu ba don Allah ba. Aikin Allah ne za a yi, amma ba za a yi don Allah ba, za a yi don wani Allah. Yanzu wani bayan ya yi aikin alheri, bari na baku misali. Misali ko makwabcinsa ya taimakawa, misali ya ba makwabcinsa buhun shinkafa, ko ya ba makwabcinsa kyautar riga, ko ya ba makwabcinsa ɗan wasu kuɗaɗe ya yi tefe ne, idan ka yi wasa inda zai ga makwabcin ya zo wucewa, kawai sai ya ƙirƙiro wani abu, ba fa tambaye shi ba. Wallahi ai wani, wallahi ɗazun jiya da na gani shi da ni tausayinsa, wallahi wallahi yana fama da rashi. Shi ya sa ma na jiya ɗin nan ɗan wasu kubbai da na samu na ce to ai mu ne za mu dinga taimakawa talakawan, shi ne ɗan aika masa ɗan 2000 na ce ya tefe ne. To wa tambaye ka? Wa tambaye ka? Kaga wannan duka alama ne na neman a sani, da neman aji, da neman ayaba. Ko ko mutum ya dauko abu ya kawo fi sabilillah, amma wai ya fi so sai an kira sunansa a minbari, alhaji wane, ko honorable wane, ko mai girma wane, ko mai daraja wane, ko mai martaba wane, ko mai kima wane, ko Allah taya maka wane yayi kaza. To haka ba sai me Idan kar mu yadda muna yin aiki don wani Allah, komai za ka yi kai don Allah. In karatu za ka yi kai don Allah, in wa'azi za ka yi kai don Allah, in kyauta za ka yi kai don Allah, in sulhu za ka yi kai don Allah, in ziyara za ka yi kai don Allah, in zumunci za ka sada ka sadar don Allah. Kar ka sadar don a cewa ni yayi, in ka sadar don a cewa ni yayi ka yi asara. Kuma yi don a cewa ni yayi din shi ke jawo gori, shi ne ke sa da an samu ɗan wata matsala kaɗan sai ka tuna cewa ka duba fa nan nan nake tashi daga nan na je ziyara, nan ya kwanta a asibiti, kullum ne nake kai masa abinci, nake kai masa kaza da kaza, da aka zo biyan kuɗin asibitin sa ma ni na cika masa. Dama ka cika don ka gaya wa mutane ne, ko ka bashi don mutane su sani ne? To daga nan kuma sai ka fara, tunda bashi da mutunci, tunda shi ba dan arziki bane, duk bai dubi abin da na masa ba, na masa kaza, na masa kaza, na masa kaza, amma duk bai gani ba. Ina ranka da ambaton wannan magabata, in sun baka kyauta ba sa son ma ka sani, ka san ma waye baka. Karanta ga Ali ibn Hussein bin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Alimi aka baitin ya ɗauki nauyin gida ɗaya har gida ɗari, shi ke ciyar da su, ke ba su abinci. Wannan ciyar wanda yake ba wai sai ke aikawa su kai ba, ka san wani shi in ya tashi bayarwa yakan bayar ne ku kai wa wani, ya faɗa a cikin mutane saboda aji a sani cewa yana bayarwa. Amma shi in ya tashi tsakar dare yake ɗaukan buhu na abinci ya saka a bayansa, ya je kofar gidanka cikin duhu ya ajiye maka, yana ajiyewa sai ya kwana ya juyo da gudu saboda ma kar ka ga waye ya kai maka abinci, shi ne yana ibtiga amradatillah. Kuma waɗanda ake ba su abinci ma ba su san wa yake ba su ba, kaji ba, waɗanda ma ake ajiye musu wannan abinci din ba su san wa ke ajiye musu ba. Amma alkawari ne na Allah, in har ka yi abu don Allah ko ka ɓoye shi bayan rayuwanka sai Allah ya bayyana shi, sai Allah ya bayyana shi. Kaga wannan ai asirance abin, amma abin ya bayyana ko bai bayyana ba? Ya bayyana. Inda aka gane shi ke ciyar da waɗannan mutane, an gane ne lokacin da ya mutu, waɗanda suke samu wannan abincin sai suka rena samu. Aka dubi jikinsa sai aka ga inda wato alaman gurzan buhu, inda buhu ke gurza a jikinsa, aka gane alamar, aka ce ashe wannan bawan Allah shi ke kawo mana abincin nan. A cikin magabata akwai wanda ya azumi na nafila shekara 40, matarsa ma ba ta sani ba. Shekara 40 matarsa ma ba ta sani ba, ta yi ya kai tambaya kace to ya za a yi a ce kullum yana tare da matarsa amma har ya azumin shekara 40 ba ta sani ba. Yadda lamarin ke kasancewa shi kullum baya wuni a gida, da safe yake fita, in an girka abinci aka bashi sai ya karba sai ya tafi da shi, in ya tafi da shi sai ya bada shi sadaka fi sabilillah, ba zai kuma dawo gida ba sai dare yayi, in dare yayi sai ya dawo. Kaga lokacin cin abinci ne sai ya ci abinci abunsa, matarsa ba ta san ya azumi ba. Kai ga Abu Hanifa a nan, Abu Hanifa wata rana wani ɗalibinsa ya samu matsala, Allah ya turo jarrabawa ga dukiyar ɗalibinsa. Abu Hanifa na kallon fuskan ɗalibin sai ya gane akwai matsala tare da shi. Abu Hanifa ya ɗauki kuɗaɗe masu yawa ya saka a wani guri ya rufe, ya ɗauko biro ya rubuta, saboda mutanen da suna da tsoron Allah. In mutum ya ga dukiya haka nan kawai ba zai amfani da ita ba, ba irin wannan zamani na yaki halal yaki haram ba, wani kowace irin dukiya ya samu ba abin da ya dame shi kawai hanfuɗa zai shi dai. Saboda ya samu kwanciyar hankali, Abu Hanifa sai ya ɗauko wasiƙa ya rubuta, dinari 500 ne, sai ya rubuta a cikin wasiƙar ya ce wannan dukiyar ta zo maka ne daga Abu Hanifa, kuma dukiyar ta halalce ka ci cikin kwanciyar hankali. Abu Hanifa ba ya da dama ya kira shi gaba da gaba ya bashi ne? Ba ya da dama ya turo wani ɗalibi ya kai masa? sai shi ya kai da kansa, amma kuma a sirrance ya kaiwa kawai ya aje wasikar dai da ya rubuta, saboda mutumin ya ci duke ne kar ya gani ya kasa ci. Amma ka duba yadda wannan zamani da ya ta yi yawa, ni ba don Allah ba, idan neman yardan wani, don neman yabon wani, don neman wani ya ce an yi, don wani ya gani, don wani ya yaba, don wani ya kaddara, Allah ka tsare mu. To wannan shi ke jawo gori. Ka bayar ne dama don a gode maka, to sai ba a gode maka ba. Kai in ka ba da abu ba a san kai ka nemi sai an gode maka. Bayan Allah na kware mai, Allah ya ce in suka ciyar mai suke cewa inna ma nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Mu muna ciyar da ku kawai yardan Allah muke nema, ba ma bukatan sakamakon ku, ba ma bukatan kuma ku gode mana. Na'am, ana so kai da aka yi maka alkhairi kai godiya, ana so kai kai godiya, amma kai godiya ba baka kyauta ba. Amma kai kuma wanda ka bayar da abun karka so sai an maka godiya, har ma in ba maka baka ce daga bashi abun nan kawai sai karba kamar nan ubansa ne, ko ba kake faɗa ba, daga bashi kawai ba wani godiya, ba wani kaza, kamar nan ubansa. Dan Allah, ɗan uwa, mu yi abu don Allah. Sa'annan kuma kar mu dinga yin gori lokaci kaza ni na maka kaza, lokaci kaza ni na maka kaza, lokaci kaza ni na maka kaza. Allah ka tsare mu daga asara. Saboda haka aya ta gaban ma da zamu karanta yanzu duk akan gorin ne da kuma riyan. Allah ta'ala ka tsare mu. Wani misali Allah ya bayar a wannan aya da alaran ma zai karanta yanzu, ku saurara da kyau, za ku ji misalin da Allah maɗaukaki ya bayar. Aran mu, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
نعم. الله ما دوكك يتي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله يأتي أيود أحدكم حين يزد أيانك يناسو أن تكون له جنة wato wata gona ta kasance gare shi, ya zamanto yana da wata gona min nakhilin na dabino wa a'nabin da inabi tajri min tahtiha al-anhar wanda koramuna gudana a ƙarƙashin ta lahu fiha min kulli thamarat yana da a cikin wannan gonan na daga dukkan wani nau'in ƴaƴan itatuwa wa asabahu al-kibaru kuma sai ya zama girma ya kama shi wa lahu dhurriyyatun du'afa'u yana da kuma zurriya masu rauni fa asabaha ifarun fihi narun sai wata iska mai ƙarfi wadda take juyawa take yin sama wanda a cikinta akwai wuta, wato iskar ta bi ta kan gonan nasa, fa taraqat, sai zama na gonan ta kone. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat, kamar haka ne Allah ke bayyana muku ayoyi, la'allakum tatafakkarun, ko ku inna laku yi tunani. Idan aka ce ya waddu, alwaddu din nan shi ne wato san abu da kuma burinsa. Allah yana ba da misali ga mutumin da ke yin riya wajen ayyukansa, ga mutumin da yake yin gori bayan ya yi aikin alkhairi, Allah sai ya ba da misalinsa da mutumin da ke da gona wanda gonan akwai dabinai a ciki. Kaga dabino iya daga cikin mafifitan ababanci. Kaga dabino abinci ne na farko, sa'annan ɗan itacen marmari ne, sa'annan abu ne mai zaƙi. Haka nan shi ma da shi ma inabi abinci ne, ɗan itacen marmari ne, sa'annan kuma shi ma abu ne mai zaƙi. Wanda a cikin wannan gonar wato akwai korama na ruwa, wanda ruwa na shayar da wannan gonar tasa ba tare da an sha wahala wajen shayar da ita ba. Sa'annan dukkan wani abin da ka sani na ƴaƴan itace akwai a wannan gonar tasa. Sa'annan sai zama da ya kai wani munzili na girma, ya kai manzalin girma, gashi kuma yana da zuriya mai rauni ko ƴaƴa ƙanana, wanda waɗannan ƴaƴan ba za su iya aikin gonan ba, ba za su iya taimaka masa ba, ba za su iya taimaka wa kansu ba, da shi da ƴaƴansa ko da shi da zuriyan nasa masu raunin gaba ɗayansu a jikin wannan gonan suke ci. Shi zuriyar tasa ba su kai manzilin da za su iya taimakonsa ba, ba su kai lokacin da za su iya cire mai kitse a wuta ba. Ƙarshen lamarin ma ƴaƴan nasa ko kuma zuriyar nasa masu rauni ɗin, wanda yawa malamai sukan ce ƴaƴansa ƙanana, da ba za su iya noma ba, ba za su iya shuka ba, ba za su iya tattalin wani abu na dukiya da za su iya taimakon baban ba, baban shi karan kansa nauyinsu a ƙarƙashinsu yake, shi ke ciyar da su, shi ke shayar da su, shi ke tufatar da su, komai da komai ɗinsu a ƙarƙashinsa yake. Kaga dai ai zai so gonan nan da yawa ko? Zai kula da ita sosai, saboda komai da komai ɗinsa a nan gonar yake, da shi da ƴaƴansa. Sa'annan sai ya zamana a lokacin ya tsufa, ta yadda ba zai iya sake yin noma ba, ba zai iya sake yin shuka ba, ba zai sake iya yin wani aiki na gona ba. Da wannan gonar aka dogara, wannan gonar ita ce cinsa, ita ce shansa, ita ce tufafinsa, ita ce dukkan hidimominsa. Sa'annan wannan gonar ita ce cin ƴaƴansa, ita ce tufafinsu, ita ce dukkan hidimominsu. Kaga shi a lokacin yana da rauni, ba zai iya yin wani aiki na daban na wata gona daban ba. Sa'annan su waɗannan ƴaƴa nasu ƙanana ba za su iya yin wani aiki na gona ba, balle a ce za su iya taimaka masa, ba za ma su iya yin wani aikin daban wanda ba na gonan ba, balle su taimaka masa. Ana cikin wannan kawai sai wata iska guguwa mai tsanani ta bala'i ta zo, wanda a cikin wannan guguwar akwai wuta. Guguwar ta kada ta kona gonar tasa gaba daya, ya zamana ganyen, wato ganyen bishiyoyin gonar ma sun faffaɗi a ƙasa, sun fita daga jikin itatuwan, ya zamana gona dai ta kama da gobara ta kone, babu wani amfani a cikinta. Gashi gona ta kone, gashi ba shi da ƙarfin noma wata, gashi gona ta kone, gashi ba shi da yaran da za su noma masa wata, gashi gona ta kone, gashi ba shi da zuriyar da za su iya yin wani aikin da za su taimaka masa. Ba za su iya taimaka masa ba, ba za su iya taimaka wa kansu ba. To dan Allah, wannan ya gabakin ciki ko bai gabakin ciki ba? Zai yi nadama ko ba zai yi nadama ba? Inda bakin ciki na iya kashe mutum, bakin cikin irin wannan abin zai iya kashe baban ko ba zai iya kashe shi ba? Zai iya kashe shi. To wai ana buga maka misali ne da mutumin da yake yin aiki ba don Allah ba. Ana buga maka misali da mutumin da yake aiki ba don Allah ba, wanda yake zuwa daga baya don ya gori. Ranan tashin alkiyama zai zo, lokacin da yake tsananin bukatan aikin da ya yi sai ya samu babu aikin. Kamar wannan gonan kaga sai da ya girma aiki da tsananin bukata a kanta, haka ne? Saboda ba zai iya noma wuta ba, ba zai iya yin wani aiki ba, ƴaƴansa ba za su iya nomawa ba, ƴaƴansa ba za su iya yin wani aiki da za su taimaka masa ba. Kaga sai lokacin da yake da tsananin bukatan gonar sai ya rasa ta. To haka nan wai wanda ya aiki na riya, wanda ya yi aiki ya yi goyi, ranan tashin alkiyama idan aka zo sai ya samu aikinsa gaba ɗaya ya yi asaran aikin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah ta muka gabata ga abin da suka aikata na aiki, aikin da suka gabatar da suka yi ba don Allah ba, sai muka sanya aikin ya zamanto haba'an mansura, kura abin shekarwa, ba a considering da shi. To kaga a wannan lokacin zai yi bakin ciki, hankalinsa zai tashi, amma a lokacin ba zai sake iya yin wani aiki ba. Kuna gane misalin kuwa? Ba zai iya yin wani aikin ba a lahira wanda zai sake samun lada. Kamar yadda wannan mutumi wanda girma ta same shi ba zai iya aikin gona ba, ba zai iya wani aikin da zai tattala wa kansa abinci ba, ba shi kuma da wata zuriya da za ta iya masa, ƴaƴansa ba su kai mundunin su yi masa ba, shi ma ba zai iya yi ba. To kamar yadda ya kasa sake iya yin noma da sake yin shuka, haka nan shi ma wanda ya yi aiki na riya ya tafi lahira ba zai iya shi ma ya yi wani aiki da zai mora a gaban Allah ba. An fahimta ƴan uwa? Ba zai iya yin wani aiki a lahira wanda zai ci moriyarsa a gaban Allah ba, ta riga ta faru saƙari. Ya yi aiki saboda riya, ya zo ya yi gori, saboda haka ya yi asara. Akan wannan ayan ma Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi daga Abdullahi bin Abbasin, Allah ya ƙara masa yarda. Suka ce wato Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, wata rana ya faɗa wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce musu, fi man tarauna hadhihi al-aya nazalat, fi man tarauna hadhihi al-aya nazalat, kuna ganin wannan ayar akan wata sauka? Kuma sai ke tambayar sahabbai, kuna ganin wannan ayar akan wata sauka? Mu dan bakin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce, Allahu a'lam, Allah shi ya bar kansa sani. Nan take fagabi ba Umar, sai Umar ya fushi, faqala, sai ya ce, qulu na'lamu aw la na'lamu, abin da nake so kai ku faɗa min, ku ce mun sani ko ba mu sani ba, ku ce mun sani ko ba mu sani ba. Faqala ibn Abbas, sai Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, ni a cikin raina, a cikin zuciyana akwai wani abu na abin da ya shafi bayanin ayan, abin da nake tunani game da ita, ya kai shugaban mu'minai, akwai wani abu daga gare ta a cikin raina. Kana Umar, sai Umar Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, to ya kai ɗan uwana, ka faɗi abin da ke ran naka game da ayan, kar ka walakanta kanka. Sai Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, an buga misali ne na wani aiki. Sai Umar Allah ya ƙara masa yarda, ya sake tambayansa, ya ce masa, wani aiki? Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce, Allah ya buga misali ne game da mutum mawadaci da zai aikata aiki na da'a wa Allah, sa'annan daga baya Allah ya aiko shedan gare shi, bi ma'ana shedan ya zo ya rinjaye shi, sai ya koma kuma aiki na sabon Allah har ya nusar da waɗannan ayyukan alkhairi da ya yi. Daga cikin sabon Allah babu ya? Daga cikin sabon Allah babu gori? Akwai gori. Kaga gori ma sabon Allah ne. Riya ma menene? Sabon Allah ne, babban laifi ne. Amma wato karamar shirka ce wanda an saka ta a cikin jerin gwanan manyan laifuka, amma duk cikin manyan laifuka da ka sani babu laifin da ya kai riya. Zina bai kai riya ba, caca bai kai riya ba, giba bai kai riya ba, duk wani aiki da ka sani babba bai kai riya ba. Saboda shi riya shirka ne, wato shirka ce karama wanda idan aka tura gaba za ta iya zamantowa ma babban shirka din. To kaga wannan ayan razanarwa ne, tsoratarwa ne, jan kunne ne, gargaɗi ne ga maryata masu yin aiki don a gani ko don a ji, ko bayan sun yi aiki su zo su lalata aikinsu ta hanyar gori, wanda dama aikin tun asali ba don Allah suka yi ba. Shi yasa ma ya zama da sun lalata aikin da ƙarshe. To Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga lalata ayyukanmu. Allah ka sa duk aikin da za mu yi mu yi, wato mu yi tsakani da Allah, ba don wani Allah ba, ba don wani ya gani ba, ba don wani ya yaba ba, ba don wani ya karrama ko ya kimanta ba. Allah ya ce kadhalika, kamar haka ne, yubayyinullahu lakumul ayat, Allah ke bayyana muku ayoyi dalla dalla, la'allakum tatafakkarun, ko ku din nan za ku zamanto masu tunani, ku koma ku dinga yin aiki nagari, ku daina gori, ku daina yin aiki don a gani, ku daina yin abu don a ji, ku daina yin abu don a yaba, ku daina yin abu don a kamba ma, kawai ku dawo ku yi don Allah. Allah ka adata mu da yin aiki saboda kai. Gaba sai Allah ya ce,
ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
الله ما لو كنت سركي يتي ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu anna allaha ghaniyyun hamid. Allah ya saki kira yace, Allah ya kira mu'mini yace, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ku ciyar daga sarkakan ababai da kuka tattala, wato ku ciyar daga dukiya na halal, dukiya wadda yake ba dukiyar haramun ba, ku ciyar daga wannan dukiyar, ku taimaka wa addinin Allah, ku taimaka wa bayin Allah, ku ciyar da waɗanda suka kamata a ciyar da su. Allah ya ce ku ciyar daga tsarkakan abin da kuka tattala, wa mimma akhrajna lakum min al-ard, kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa na arziki. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhirihi, kada zamana in kun tashi ciyarwan ya zamanto kuna zaɓo abinda ba mai kyau ba shi kuke ciyarwa. Idan fi sabilillahi aka zo nema a masallaci, fi sabilillah, fi sabilillah, fi sabilillah, fi sabilillah, in ka tashi bayarwa sai ka ɗauko ruɓaɓɓiyar naira 50 wadda ta riga ta gama yayi, ta ragargaje, ka bayar da ita. wanda inda kai za a zo a baka kyautan irin wannan naira 50 din, ko za ka karba sai ka bata dai sai ka yi fuska kafin ka karba. To ya wannan walakanci ne, in zai bani kyauta ba zai bani yar dama dama ba, sai ya nemo ta naira 50 wanda ta riga ta dukunkune ta lalace ya bani. Idan ma ka karba to ba da dadin rai ka karba ba, ka karba dai kana mita. Amma sai da mana kai in zaka ba Allah irin wannan zaka bashi, kace a ta ita sadaka ce, tunda ta sadaka ce ko ba mai kyawu bane ba matsala, wa ya fada maka? Ko kuma ka ciro dan kadan ka ce gashi dan kadan ai na annabi ne, sadaka ba ta yawa ba ta kadan, wa yake maka sadaka ba ta yawa ba ta kadan? Ba ta yawa amma tana kadan, kuladina ba ta yawa amma tana me, tana kadan. Kai dan Allah in tambaye ka kai yanzu akai, sai wani mawadaci ya ganka sai yake wane ita kace na'am, ke wallahi na kai kwana kusan sati da ina ta neman ka, ina ta neman ka wallahi, ina kai shiga ne haka ki a ranka shi dai me ya faru ne? A wallahi wani alheri ne nake sai in maka, wani alheri ne na ajiye maka, tunda ina ta neman ka zan baka ban ganka ba, ina kai shiga ne haka? Sai ya kira ka, sai kuka dan kebance gefe kuka shiga wani guri, sai ya ciro naira 20 ya baka, sai ya ciro naira 20 ya baka. Dala me zaka ce? Me zaka ce? Ka rena kenan ko? To kai ka bashi dukiyar? Okay, kai da ba kai ka bashi dukiyar ba amma ka karena, amma kai Allah da ya baka dukiyar kuma shine ba zai rena ba. Kai ba kai ka bashi dukiyar ba, Allah ne ya bashi ya san maka amma ka rena. To ya kuma ga shi Allah da shi ya baka, sai ka dan binci naira 50 ka bashi, ba wanda ma ba mai kyau ba, lalatacciya ta wargaje ta baci, ba za ma a karbe ta ba, ba za ma a yi amfani da ita ba, ita zaka dauka ka ba Allah. Allah ce in kai wannan sadakar Allah ba zai karba ba, ko kuma zakka ka zo bayarwa, in ka zo zakka zaka bayar, sai ka nemo misali dabbobi zaka bayar, sai ka nemo ta kyamushashiyar saniya ko dan bijimi ka bayar da shi, alhali kana da kyawu lafiyayyu sai ka dauko mara lafiya ka bayar, ko kuma kayan abinci ne zaka bayar, saboda zakkan ta zama ba bayar da ka iya da kana ganin ma ba zaka iya bayarwa ba, amma yana ka mika wuya zaka bayar. Sai ka nemo wanda ya ruba wanda ya lalace, sai ka ce to shine ka cire zakka, Allah ba zai karba ba, saboda haka Allah ya ce kar ku nufi menene wato mummuna daga cikin dukiya din, ya zamanto mummuna shi za ku ce za ku bayar sadaka, shi za ku taimakawa addinin Allah da shi, kar ku yi haka, saboda aksari abun da yasa suke yin hakan ma da ƙarfi da ƙarfi suke bayarwa, ba sa so su bayar, wato irin haka ma dai sun sallama za su bayar kenan, hatta masu bayar da zakka haka suke yi, musamman talaka ya kama hanya ya je gidansu ya je yana bukata ran kashi da dan Allah, tunda ya halatta mutum ya tambaye zakka ko ya halatta mutum ya me ya roka ran kashi da dan Allah a taimaka mini, kila yayi noma a taimaka mini a dan bani dan wani abinci, in an fita zakka dan Allah ran kashi da ina bukata. To ko da zai bayar din ma a zakkan sai ya turbune fuska ya bata rai ya yi maganan banza kafin ya ciro mara kyau ma ya bayar. Shi yasa Allah ya ambaci wasu sassa guda uku a jikin dan Adam. Allah ya ce ranar tashin alkiyama za a yi musu lalaf, za a yi musu zanen wuta, kamar yadda Allah ya faɗa a suratul tauba, walladhina yaknizuna adh-dhahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaftum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah ya ambaci sassa guda uku a jikin dan Adam. Wa'annan sassa akwai goshi, akwai gefe, akwai baya. Allah ya ce ran tashin alkiyama duk wanda ya hana haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa, musamman haƙƙi wanda yake na wajibi, to za a yi mai, za a maida mai wannan abin da ya hana din wuta, a dinga masa lalas da ita a goshinsa da gyaffansa da bayansa. Sai malamai suka ce, to menene dalilin da ya sa aka keɓan, wato aka keɓanci waɗannan sassa guda uku da ambato? Shin iya waɗannan gaɓoɓin kawai wuta zai shafa, ko kuma zai shafi dukkan jikin ne? Abinda da wasu ke gani, wato wutan zai shafi dukkan jikin, amma waɗannan gaɓoɓi uku su za su fi shan azaba a sassan jiki ɗin. Me dalili? Saboda waɗannan sassa guda uku su ne suke yin tarayya wajen hana haƙƙin Allah, wajen hana haƙƙin bayan Allah. Idan talaka ya tashi tafi gidan mawadaci mai hali, idan Allah alhaji, in aka fidda zakka ina bukata, an ba ni labari bana kayi noma, ko na kayi noma sosai, kayi hatsi, masara, shinkafa, dawa, kaza kaza ina bukata, to da farko wai saboda baya son ma a ce ya bayar, sai ya turɓune fuska. Na'am, sai ya turɓune fuska. Kaga goshi na ina? Na fuska. In ya turɓune goshi, ya turɓune fuska, daga nan sai ya fara maganganu, sai ya fara surutai, ya fara faɗa. Kai dan Allah, kai wani irin matsiyaci ne? Tun da sanyin safiya ko lokaci kaza, yanzu gashi ina kwance ina bacci, kaji ka sa annaga ne na dan iska kawai, kama kaza kaza kaza. Idan ya gama faɗansa, kaga fuska ya fara turɓunawa, ko? To daga nan kuma yana turɓune fuskan nan, yana surutu, sai ya fara juyawa. Zai je ina? Zai tafi. In zai juya ina, ina ke fara juyawa? Na'am, ina ke fara juyawa? Gefe mana, gefe yake fara juyawa. In ya juya gefen, daga juya gefen sai ina ya biyo, sai baya ya biyo. Kun gane? Fuska shi ya fara turɓunewa, har ya faɗi, kuma shi ne wannan fuska ɗin ya faɗi abin da ya so ya faɗa, ya yi mitar da ya so ya yi, daga nan kuma sai ya fara juyawa. Da ya fara juyawa da gefe, daga nan kuma sai mai? Sai ya juya baya gaba ɗaya. Shi yasa aka ambaci waɗannan sansanoni, wato sassa guda uku a cikin ɗan adam. To da yawa suka yi tarayya wajen hana me? Wajen hana haƙƙin Allah. To in ma zai bayar ɗin, in ma zai bayar ɗin, bayan turɓune fuskar da magana mara kyawu, sai ya je ya nemi mara kyawu ya bayar. To in za ka bayar, ka bayar da nagari. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ba za ku samu lada ba, ba za ku samu sakamako a gurin Allah ba, sai kun ciyar da abin da kuke so. Ba abin da kai kwata-kwata dama ya riga ya expire shi ne za ka bayar. Kar ka yi da irin wannan. Allah ya ce, walastum bi akhizihi illa an tughmidu fihi. Wannan mummunan da za ku ciyar ɗin, ku kayan kanku inda za a ba ku, ba za ku karɓe shi ba sai kun rufe ido, sai kun daure tukunna ku karɓa. Kukan kuma karɓa ne ba tare da kun ji daɗi ba. Wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Kuma ku sani cewa lalle Allah mawadaci ne, kuma Allah mai godiya ne. Yan kun ciyar naku ne, ɗan ba ku ciyar ba, Allah shi kan dama mawadaci ne. Ko ku ciyar ko kar ku ciyar, oho, ɗan kun ciyar ba za ku ƙara masa ba, ɗan kun hana ba za ku rage masa ba. Shine Allah ya ce, ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi. Allah ya ce, fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Allah ya ce, ha antum ha'ula'i, ga kunan ku wa'annan, ga ku wa'annan, tud'auna litunfiqu fi sabilillah, ana kiran ku ku ciyar cikin hanyar Allah, amma sai dai kash, fa minkum man yabkhal, a cikin ku akwai wanda ke yin ruwa. Allah ya ce, wa man yabkhal, duk wanda ya yi ruwan nan fa innama yabkhalu an nafsihi, ina wa kansa ruwa ne. Wallahul ghaniyyu, bari ka ji da kyau, wallahul ghaniyyu, kaga ya daidai da me? Wallahu, wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Kaga can Allah ya ce shi mawadaci ne, Allah mawadaci ne, wa antumul fuqara, ku ne talakawa, ku ne fakirai, ku ne yake bukata gurin Allah. Allah na bukata wani abu gurin ku? In kun ciyar kun wa kanku ne, in kun hana kanku ne. in kun taimaka kun taimaka wa kanku ne, in kun hana kun hana kanku ne, ba Allah hukawa ba, shi Allah mawadaci ne. In dai har ka ciyar din Allah zai gode maka, in ka ciyar din Allah zai gode maka, Allah kuma zai baka lada akan abin da ka ciyar. In ka hana kuma shikenan. Dan uwa kar mu yadda mu zamanto marwata, mu ciyar da dukiyarmu. Na farko mu zama muna da ikhlasi dan Allah, za mu ciyar duk wani aiki za mu yi, bayan zamanto dan Allah za mu yi. Sa'annan bayan mun yi ikhlasi, ya zamana abinda za mu ciyar din mu ciyar da mai kyau, ba mara kyau ba. Ko ke ma mace ce a cikin gida, za ki bayar da kyautan abinci, ki bayar da shi da kyawun sa. Kan sai ya lalace ya yi tsami, ki ce ga kyauta, Allah baya son irin wannan kyautan. Ki bayar da mai kyau, tunda ke ma inda za a baki abinci mai tsami wanda ya lalace, ai ba za ki ji daɗi ba. To abinda kai ma ka san, wato abinda ka san in aka maka ba za ka ji daɗi ba, to kai ma kar ka wa wani. Yadda baka so a maka haka, wancan shi ma baya so a masa. Yadda yake so a kyautata maka haka nan, wannan ma yake so a kyautata masa. To saboda haka, in za mu ciyar, mu ciyar da mai kyau. In za mu bayar, mu bayar da mai kyau. In za mu taimaka, mu taimaka da mai kyau. Duk wanda ya taimaka, Allah zai taimake shi. Duk wanda ya hana shi ma, Allah zai hana shi. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In kun taimakawa addinin Allah, kuma Allah zai taimaka muku, kuma zai tabbatar da mai daga dukanku. In kun hana kuma shikenan, ya rige da ku. Babu masu wasa da dama kaman da yawa daga cikin mawadata, wanda Allah ya baka dama ka more a nan ka more a can. A nan ka hau babbar mota, ka shiga babbar gida, ga AC, ga fanka, ga gurin kwanciya mai kyau, ga kaza, ga abinci iri kaza, ga abin sha iri kaza, ga abubuwa daban-daban na nau'o'in jin daɗin rayuwar duniya. Na'am.